ba wannan yammaci kamar yadda sanarwa ta gabata shine yammacin 24 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 8 ga watan January shekarar miladiya ta 2021 duba zuwa ga cewa lokaci ya dan ja zan takaita kwarai insha Allah akan abubuwan da so in fada da fatan Allah ya sa musu albarka ƴan uwa masu albarka iyayenmu mata da sauran masu sauraron mu matashiyar da zamu tattauna akai ita ce batu akan fitar mace daga gidanta ko gidansu zuwa wajen aiki menene tanajin da shari'ar musulunci ta yi game da wannan dabi'a ko wannan abu da ya zama yayi a cikin kasashenmu da garuruwanmu da cikin al'adunmu ina so in fara da tarihi ta yaya aka faro har aka wayi gari aka zama haka na san musamman tunda anan akwai iyayenmu da suka haife mu da wanda suka girme mu da wanda suka riga mu zuwa duniya sun fi sanin wannan tarihi cewa da ba haka ake ba shekaru 30 ko sama da haka ba irin wannan al'adar muke yi ba dukkan iyayenmu mata suna zauna a gida ne in gari ya waye maza ne suke fita su tafi gona da office da kasuwa da sauran wuraren sana'o'i iyaye mata kuma su zauna a gida su ci gaba da tarbiyyar yara da kulawa da abubuwan da suke sauran haƙoƙin da ke kansu ko ana nan al'amari ya fara jujjuyawa ya fara caccanzawa aka fara samun tsilli-tsilli nan can akwai ma'aikaciya a wancan gida can gidan akwai nurse can akwai teacher kafin ka ankara yanzu sai a waye gari wani gidan ma in gari ya waye rufe shi ake kowa zai fita da baban da mamar da ƴaƴan da yayyin da kannin da kishiyoyin kowa tana da wurin aikin da ta ce malaman makaranta ƴan kasuwa masu aiki a bankuna lauyoyi likitoci nas ungozoma ga sanan kowa da aikin ta wani lokaci ba a dawowa sai karfe 8 na dare wata mata kwana a wajen aiki to wannan tarihi kenan namu na nan kusa to wannan abun ya samo ne asali daga al'adar turawa da maka kwaikwaya turawa ƴan jari hujja waɗanda suka yi mana mulkin mallaka sun wayi gari bayan abin da ake cewa yaƙin duniya na farko da na biyu waɗanda aka yi su a tsakankan 1940 zuwa 1945 kamar shekaru wato sama da 65 ko 70 kenan da suka gabata to da aka gama wannan yaƙe-yaƙe an kashe mazaje da yawa aka samu yawaita zawarawa da marasa aure wanda suka tirsasu zuwa ga sai sun fita sun yi aiki a lokacin fitar ba zuwa office bace kamar yadda a yanzu ake yi galibi a fita ce dai ta neman abin da za a rufa wa kai asiri kananan sana'o'i wanke-wanke aiki a gidajen saida abinci aiki a wuraren kwanan baki hotel kenan aiki a kantina da shagunan saye da sayarwa supermarkets a matsayin masu ba da kaya ko masu karɓan kuɗi a lokacin irin aikin da mata suka fara kenan wannan shine farkon al'amari da mata suka fara fitowa a waɗancan ƙasashe abu na biyu kuma al'adar turawa nasara waɗanda su ne kowa yanda yake hankoran bari ya koyi da su al'adarsu ta hukunta idan ƴa ta shekara 18 to ba dole bane a gun mahaifinta ya ciyar da ita ba dole bane ya sai mata sutura ba dole bane ya sai mata abin tare a jinin haila ba dole bane sai mata kayan kwalliya kamar da ita ma ba dole bane ta bi umarnin shi akan duk abin da ya fara in ta ga dama za ta ci kwana a gida ba yi da ƴancin ya ce mata dole sai ta kwana za ta fita sanda take so ta dawo sanda take so in ya ce zai hukunta ta doka za ta iya aiki akan shi to tunda iyaye suka rasa wannan ƴancin na horar da ƴaƴansu sai su ma suka saryar da haƙƙin da ke kansu na ciyar da su daka duk ƴaƴan ta shekara 18 ubanta yana sa ran ta fita ta nemo abincinta wani ma in ya kai matuƙa wajen rashin kyautawa sai ce ɗakin da take kwana mai ta biya kuɗin haya babanta zaka wannan sai ya sa mata sai riga sun saba cewa ran da ta cika shekaru 18 to daga ranan ta zama abin da mu zamu iya cewa mai zaman kanta ko mai ƴancin kanta ta fuskar tunani ta fuskar abin da za ta yi ta fuskar inda za ta je ba ta bukatar dokar kowa ba ta fita ba ta bukatar wanda zai gaya mata ga abin da za ta yi ga wanda ba za ta yi ba wannan su haka suke rayuwa to kun ga su kafirai ne arna ne mu kuma musulmai ne mu muna bin musulunci muna da al'adu masu kyau to bai kamata mu biye musu ba ai na san da aka faɗi wannan magana kowa ta ji magana wata hagungunci yoshi wannan rashin mutunci zai yiwu har a yanzu ko kina aikin gwamnati ko kina samun kuɗi mijinki yana ganin har yanzu haƙƙin shi ne ya ci da ke haka mahaifinki yana ganin har yanzu abu ne da yake wajibi a kan shi da zai ƙi haka duk da sai ya Allah wadare da shi a ce bai kyauta ba to wannan haka turawa suke tun farko to da muka tashi aran al'adunsu sai muke shiga cikin al'adunsu tsindim duk abin da suke yi akwai abin da ma muna sanafa babu kyau mun san ba zai haifa mana ɗa mai ido ba amma tun da turawa suka kawo kawai sai mu bi ba haka bane to irin wannan ne a cikin haka ne muka kai kanmu ga irin wannan matsala wannan kenan abu na biyu idan muka dawo cikin gidan musulunci da al'adunmu na musulmai mun sani cewa babu shakka Allah subhanahu wata'ala da ya haifi mace da ya halicci mace ya mata tsare-tsare na girmama ta na ba ta daraja da kiyaye mutuncinta da kiyaye haƙoƙinta musulunci ya ɗaga darajar mace musulunci shine ya ce a ba mace gado yadda ake ba namiji musulunci shine ya ce iyayenta su mata tarbiyya su kula da ita haƙƙi ne a kansu in ta yi aure mijinta ya mata tarbiyya ya kula da ita haƙƙi ne a kansu in ta haihu ƴaƴanta su mata tarbiyya su kula da ita haƙƙi ne a kansu wato Allah ya kewaye mace da mazaje waɗanda wajibi ne a kansu su kula da ita kuma a cikinsu duk wanda ya yi wasa da wannan haƙƙin Allah zai tume shi ranar kiyama sawa'un uba ne sanda take ƙarama har zuwa ya mata aure sawa'un miji ne sanda take halin zaman aure sawa'un ƴaƴa ne bayan ta zama dattijuwa da ƴaƴanta da jikokinta da surukanta wajibi ne a kansu su kula da ita kun ga musulunci bai buɗe ƙofar da za a ce tana zaman kanta ballantana ta buƙatu zuwa ga wancan wahala ba wannan tsarin da musulunci ya mata kenan sannan musulunci ya ce a bata sadaki in za a aure ta nata ne kuma sadakin sannan musulunci ya ɗaura wa mutanen da ke kewaye da ta haƙoƙi masu yawa na kula da ita da tausaya mata da bata girma wannan tsarin da musulunci ya kenan sai muka zo muka shiga cikin wannan kunci na cakuɗeɗeniyar al'adu da samuwar wato yanayi na mun zama mu musulmai mu ne a ƙasa turawa kafirai su ne a samanmu ta fuskar tattalin arziki ta fuskar ƙarfin soja da ƙarfin faɗa a ji a siyasar duniya to a bisa tsarin rayuwa kuma duk wanda ya samu irin waɗannan ƙarfin to yana da halin da zai tilasta wa mutane su bi duk abin da yake so tunaninsa al'adarsa irin tattalin arzikin da yake so ya tsara tsarin zamantakewa da tsarin siyasa duk sai muka biyo turawa akan to daga cikin ire-iren waɗannan abubuwa shine aka samu wannan matsala ina so in kwararo mana wasu daga cikin nasoshin shari'a wanda suka yi umarni ga mata cewa su zauna a gida domin mu gane cewa asali ga ƴa mace shine zama a gida amma shari'a bata hana ta fita gabaki ɗaya ba sai dai in za ta fita akwai tsare-tsare to aikin da take fita ta yi shi ma zai gudana ne ƙarƙashin wannan tsare-tsaren amma dai mu gane al-aslu a shari'ar musulunci a al'adar addinin musulunci shine mace ta zauna a gida za mu samu waɗannan bayanai a ayoyi mabambanta daga cikinsu akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim ana magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su fi kowaɗanne mata kamewa amma kace za a karbo wani abu a wajensu to a karba ta bayan shabaki kar a zo ai gaba da gaba da su ya zama akwai mutuntawa akwai sakayawa akwai saye a cikin al'amarin. Haka Allah ya ce kuma a cikin suratul azab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu 'afuwan ghafurar rahima. Ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka cewa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su kusanto da jilbabin su zuwa ga jikin su, su lullube jikin su. Wannan shi yafi kusa da kar a gane su ba za a cutar da su ba. Allah yana da gafara da afuwa akan abin da aka yi ba akan sani ba bisa kuskure. Haka kuma Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Kace da mu'minai su dinga rintse idanunsu kuma su kiyaye al'auransu, wannan shi yafi gare su. Inna Allaha khabirun bima tasna'un, Allah ya san duk abin da ku yi aikatawa. Wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa yadhribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna har zuwa ƙarshen aya. Aka ce mata su ma su kiyaye kar su bayyana kwalliyarsu, su dinga rintse idanunsu, su kiyaye al'auransu, kar su bayyana kwalliya sai abin da ya halasta. Malamai cikin sabai wasu suka ce fuska da hannu, wasu kuma suka ce a'a abin da ya bayyana na jikin sutura wanda ba yadda aka iya da shi. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna aka ce ku tabbata a cikin gidaje. Malamai suka ce wannan amfani da lafazin wa qarna yana nuni zuwa ga cewa natsuwar da mace ta samu tana cikin gidanta ne. Shi aka amfani da lafazin alqarar, wato samun wuri da za ta sakata ta wala babu kaman gidanta. Inda a ce wannan nata ne, huruminta ne, gidanta ne. Kowa a gidan na ƙarshen ikonta ne har da mai gidan. Domin annabi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. To da haka aka amfani da lafazin wa qarna. Zaɓin da aka yi wa lafazin ba wai an zaɓe shi ne kaɗai haka nan ba, a'a. Saboda shi ya fi dacewa da abin da ake nufi alqararu fil bait, yana nuni zuwa ga samun natsuwa a tunaninta, samun yalwa a cikin farfajiyarta, samun ƙarfin ikon ita ce take hukunta gidan. Waɗanda ke ƙarshinta a gidan suna tunanin, suna jiran dokarta, suna jiran abincin da za ta ba su ci da sauransu. Haka kuma Allah subhanahu wataala ya yi magana akan dattawa tsofaffi, yace wal qawaidu minan nisa'i, da kuma dattawa cikin mata allati la yarjuna nikaha, wanda ma sun wuce zamanin aure ba sa sa ran za su yi aure. Allah yace faraisa alaihinna jinahun an yad'ana thiyabahunna, to su babu laifi su sanya suturan su fito ba tare da sun saka imaman hijabai ba, ghayra mutabarrijatin bi zinati, amma kada su ci kwalliya. Duk da haka Allah yake cewa da a ce wa an yasta'fifna khairul lahunna, su din ma su kame su saka hijabi su kiyin kwalliya su zauna a gida su ma shi yafi musu. To wannan fa ga haƙƙin dattijuwa kenan, wanda kowa a unguwa yana kallanta matsayin kakaci ko uwa, ba wanda yake sha'awarta, ba wanda yake wani tunani game da ita. Aka ce ita ma ta sanya suturanta ta zauna a gida shi yafi mata. To yana kuma ga budurwa ko mai karamin shekaru ko take da sauran jini a jikinta, ko da akwai waɗanda dama suna ƙaunarta suna kwaɗayinta, kun ga su suka fi cancanta da a ce sa suturan su zauna a gida kar su fito sai in dalili ya kai dalili. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani mai girma waɗanda suke umarni zuwa ga cewa mace ta zauna a gida. To ana nan sai mata suka ga ba za su iya zama a gida ba, tunani ya canza kamar yadda muka ambata. Galibi muka ce aiki, abinda zai fi zuwa cikin tunaninmu shine aiki na office, aikin gwamnati, malamin makaranta, malamin asibiti, mai aiki a banki, mai aiki a office, lawyer, wanda ke aiki a cikin abin nan ministry, wanda suke aiki a local government ko a federal government ko a state ko kamfanoni ko dai wuraren da ake aiki da ake cewa white collar job, wato aiki na yan gayu. Amma bai tsaya akan nan ba, hadda sauran ayyuka sawa'un gidan abinci zaki bude ko shago a kasuwa ko wurin saida kayan wasan yara ko shagon POS ko wurin da yake kasa tumatiri da tattasai ko mai aiki a gidan wata ko a gidan abincin wata ko duk wani aiki wanda zai tirsasa miki kike ba aikin ki na gida ko kuma lokaci ke ma har ki dauki mai aiki ki barta a gida ta kula miki da aikin ki ke kuma ki fikira ki take na yin wani wani abin mamaki ke ma ki dauki mai aiki ki aje a gidanki ta kula miki da yara in baki anan ko kuma ki dauki yaran ki kai shi gidan reno daycare ko crate ko inani ko gidan wata tsohuwa ko gidan wata nurse wani wuri ma wani lokaci ma har makarantun kristoci wake kuma ki kama hanya ki ma ki tafi wani aiki to duk irin wannan ya shafi maganganun da zamu yi ana insha Allah to bari mu kalli kuma batu akan abubuwan da matsalolin da suke biyo baya idan ana yawan fita idan kika fita daga gida wani irin matsaloli za su dinga faruwa da ke da gidan da al'umma akwai su da yawa abu na farko wanda ina jin dukkaninmu zamu yadda da wannan in na fade shi shine ana samun sakaci wajen kulawa da zuriyar da kike haifa yaranki su ne mutane na farko da suke shan wahala in kina aikin gwamnati ko in kina wani aiki da kike fita saboda dai ana buƙatar ki wata kila office karfe 8 8 din nan hala wani dan kankani ne a cikin su bai mata shi ba wani kuma hala ya ma wayi gari da zazzabi ko kuma su ma za su tafi makaranta haka dai a tsaitsaye zaki kwaba abin da ake kwaba wata ma sai dai a siyo a waje ko kuma a ba su kudi a ce in sun je su siya wata haka za ta fice ta bar su a gidan mara lafiyar nan sai dai a bar shi da yayin shi wanda ta dan fi shi shekaru a ce idan karfe 9 yayi ki ba shi magani ko kuma ta ba shi maganin kafin lokacin ko kuma ta manta ma bata ba shi maganin wannan duka ni da ku mun san yana faruwa da haka yaran za su zama suna zaman kansu su za su yi wa kansu tunani su aikata abin da suka ga dama ko kuma su kasa yin abin da ya kamata domin misali ɗan shekara 10 yarki ba ta iya kula da kanadin ɗan shekara 4 mara lafiya ba watakila ba ta san abin da ya kamata a yi ba wannan kenan a nafsiyarsu psychologically za su zama ba su cikin natsuwa saboda maman su bata nan in sun leka makwabta ko gidan da ke kusa da su su ga maman waɗancan tana nan sai su dinga jin ina ma da su ma kamar haka suke wannan ku koda ba za ki samu kuɗi da yawa a ƙarshen wata ki siya musu duk abubuwan da suke bukata wannan zaman da suke zaki da su sai fi musu amfani da wannan abu sannan zai ba su dama su yi tunanin da suka ga dama ta yi su kunna TV su kalla abin da bai kamata su kalla ba ta yi su wata hulɗa da wasu mutane da bai kamata su hulɗa da su ba ta yi su fita su je inda bai kamata su je ba ko wani ya shigo inda bai kamata ya tarar da su ba da haka ba a samu wannan fasadi shi yasa a al'ummomin turawa da America akwai researches da aka yi da yawa da suka nuna cewa mafi yawan yara waɗanda suka wayi gari suka zama yaran banza ƴan sara suka ko mashaya ko ƴan fashi ko masu kwace ko ƴan fyaɗe ko fandararru galibin sun fito daga gidaje ne wanda uwarsu ba ta zaune a gida dindindin uwar tana fita ma'aikaciya ce ko kuma ma ba ta zaman gidan kuma ko a nan ina jin za mu iya kallon cewa abin haka yake ko ba za a haɗa wadda take zaune kullum 247 tana tare da ƴaƴanta don take fita kullum litinin karfe 8 ta dawo 5 talata karfe 8 ta dawo 5 har juma'a asabar lahadi kawai take gida hala kuma asabar duk asabar akwai biki da ta ƙara fita lahadi kuma tana shirye-shiryen abin da za ta yi gobe da aka bata lokacin su ba za a haɗa irin yadda kwakwalen su za su taso ba iri ɗaya bane tunanin su ba iri ɗaya bane yanayin da su fahimci rayuwa ba ɗaya bane waɗancan da suke tare da uwar su kullun ƙauna da za su yi ma uwar in sun girma su yi mata biyayya su ƙaunace ta ke da ke fita ba su miki wannan ƙaunar ya kamata mata masu aiki su san wannan nan da shekara 20 ko 30 sanda kika girma kina buƙatar ƴaƴanki kusa da ke ba za su zo kusa da ke saboda ba su saba da ke ba watakila sun fi sabawa da wannan mai aikin da kika ba musu a gida watakila mai aikin yanzu ta tsufa ma ta koma garin su in za su yi wani abu sai sun shawara ita ba su shawara da ke ba ko kuma ke sai kin dinga roƙonta dan Allah ki ce mai yaran nan su yi kaza dirin wannan yana faruwa ta kwace miki yaya ke kika ban musu ke kika ban mata su ba ita kwace miki da ke ta Allah isa amma ke kika zawa kanki to wannan kenan dan haka ta turawa din da suka shiga cikin wannan abin gadangadan sun dawo suna nadama ya za su yi su dawo da al'umma su cikin hayyacinta al'amari kuma ya riga yayi nisa ya kubuce musu to haka nan wato mace da take fita kullun take zuwa aiki daga cikin illa da take haifarwa kanta da illa take haifar da mazaje shine za a cire mata kunya da aka san ƴa mace da ita su kuma mazaje za a cire musu kwarjinin da suke wa ƴa mace sa asalin ƴa mace tana da kunya kunyar da ba ta iya ratsa cikin maza ba ta iya magana a gaban maza ba ta iya daga ido ta hada ido da maza haka kiru da muzu da dan haka ake ai ko amma yanzu ba zai yiwu ba ba ta jin wannan kunya ko mun yawan mazaje za ta tsaya a gaban su ta turanci za ta iya musu tsawa ma dalibanta ne za ta iya rankwashin su za ta iya yi musu ashar ba ta jin kunya kowa za ta iya ratsa taron maza ta wuce ba ta jin kunya da kuwa idan mace ta taho ta ga maza wata sai ta faɗi ma sai kafarta ta sarke ta faɗi iyayen mu nan da suke in suka tana tarihi ɗan matan su za su turo mana wannan ko amma yanzu ko babu ruwanta za ta iya wucewa ma tana rike da wayarta tana bugawa suna jiyo muryarta tana magana tana dariya an cire mata kunya in aka raba ƴa mace da kunya an raba ta da abu na gaskiya abubuwa marasa mafiya muhimmanci a rayuwarta sannan akwai kwarjini wanda su kuma mata suke wa maza mu maza muna jin kwarjinin mata wato namiji in ya ga mace in yana cikin hayyacin shi asali ba a samu wannan matsala ba ba kowa ke bude baki ya mata magana ba ko ya mata wulakanci ko rashin kunya ba wani ma zai mata magana zai dinga rawa baki amma yanzu babu wannan rawa baki saboda kullun yana ganinta a waje yana ganinta a waje yana ganin kwarjininta wannan ya daga cikin matsalar da fitowar mace kullun yake haifarwa sannan kuma mace take fita waje kullun da sunan yin aiki za ta waye gari ta zama irin maza tausayinta zai ragu kirkinta zai ragu sanin ya kamata ta zai ragu ta zama kamar maza za ta ba ta da imani irin yadda maza suke da rashin imani za ta zama jarabar son kuɗi ko mun gane ina faɗa da Hausa ne zaki ga tana da son kuɗi ba ta da tausayi zaki ga ganinta tana rigima dan a taba akan naira 50 akan suna ta sa'insa wallahi ba za ta biya ba wallahi sai ta biya ke mai Allah ya sai shi ma ya ce mara mutunci kaza halama a gida ma haka kike ba haka bane to an cire mata wani tausayi da aka san halal na ƴa mace da mace misali in ta ga wani abu na daban tausayi ko an yi accident da mota ko an buge wani a mashin wata wani ta fashe da kuka a wajen ba sai ta san wanda abin ya faru da shi ba amma yanzu ko sai ta wuce kawai da mota ta tai hon kawai ta wuce abin ta ba ta da wannan tausayi me ya jawo mata wannan shine fita sannan hatta ku ji wannan an yi bincike an gano hatta yawan wato ƙwayoyin halittar jikinta za su bata dama ta haihu za su rabu iyayen mu na da sai ki ga mace ta haifi mutum 16 lafiya lau 20 15 13 14 ba haka bane yanzu jikoki da suke haifan muku waɗannan matan naku matan ƴaƴanku masu aiki ji gano suke haifan muku 2-3 daga nan ai ta fama ko tana so ba za a samu ba saboda jikinta ya canza ya zama irin jikin mace ƙwayoyin halittar sun lalace jikin namiji ya zama irin jikin namiji akwai wani research da aka yi akan akwai wani club a America sunan shi headache club wato kungiyar masu ciwon kai kungiyar masu fama da ciwon kai wanda suke zuwa suna tattaunawa ya za su kullo wannan matsala daga cikin abin da aka gano shine mafi yawan masu fama da ciwon kan nan mata ne kuma dukkanin matan nan da ke fama da ciwon kai fiye da kashi 90% din su ma'aikata ne masu fita aiki kuma in sun fita inda za su fita sai sun wannan ciwon kan da haka in suka dawo kowa a cikin gidan sai dai ta kanshi zata dawo ne kai ta kwanta ta ce kanta na ciwo zata iya komai ba zaka idan mijinta ya iya shiga kitchen ya shiga ya dafa abin da zai ci in Allah ya taimake shi ya da wata mata ya je ya roko ta bara na girkita ba ya tambaya abinci ko kuma ya fita waje je sai abinci ƴaƴan kuma su ma su ta watan garidiya sai dai su sha su ci indomie ko su sha complex ko su je bakin titi su yi awara haka dai ai ta gararan ba duka ne ya jawo saboda ta mai da kanta kamar dan namiji da aka baki ga a gida ta iya fituna da masifa ta iya daka tsawa ta iya fushi wanda duk wannan ba su kamata da asalin dabi'ar ya mace ba har ila yau daga cikin abdurar din daga cikin cutar wadda ake samu a ga mata masu yawan fita waje shine zaki ga ta koyo wasu halaye da wasu al'adu wanda ba nata ba ko ba irin al'ummar ta ba ta koyo wasu tunane ta yi a office din tana da wasu colleagues sawa'un maza ne ko mata za su koya mata wani tunani wanda da ba a san ta da shi ba sai ku guta go cikin anguwa ta yada wannan tunanin inda can ba a saba ganin wata na wucewa a cikin anguwan nan da gashi na ƙari na kanti ba to agunta za a fara ganin shi har ku tsora su koya inda can ba a saba ganin ana dawo da wata a mota saurayi ya kawo ta ya aje ta a kofar gidansu ya tafi ba to agunta za a fara ganin wannan in sun tashi aiki ce bari rage miki hanya mana sai ya kawo ta ya aje ta tun tana cewa banna a can bakin titi kar a gani har sai ya dauko ta kofar gidansu su tsaya su tafi kuma wata mafi mata aure ce hujjata kawai ai wannan abokin aikin ta ne har ila yau akwai cutarwa a tattalin arziki iktisadiyya economically akwai cutarwa me ke faruwa su mata Allah ya halicce su kamar dai faɗa au man yarshu fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin Allah ya halicce mata a cikin yawaita kulliya da kawa to me ke faruwa idan aka waye gari cewa mace tana da kuɗi da yawa a aljihunta kuma wannan kuɗin nata ne halak malak ma'ana duk wata za ta ji aladin 70,000 150,000 35,000 duk wannan kuɗin aina take karar da su ku bani labari da kanku a tamfa dan kwali sabon takalmi sabuwar jaka sabon hijabi sabon sabuwar atamfa ankon wance za ta canza kujera za ta canza kabir duka anan take karar da wannan kudin ba za ta yi wani abin alheri na azo a gani da shi in ma ta yi sai ta yi gori in ta taimaka wa miji ko ta taimaka wa kishiya ko ta taimaka wa uwar miji wata ran sai ta bata ladanta da gori ba haka bane duka anan za ta halaka wannan kudin to wannan kuma ya zama israfi da Allah ya hana sannan mace da take fita tana zuwa wurin aiki irin wannan zaki ga a daidai lokacin ta tare slot din wasu maza ne da aka zo ba da aikin hala maza ya kamata a ba amma ta san wani ko wani ya santa shi ne aka ba ta aiki ba ta cancanta ba namiji ne inda an bashi zai ciyar da iyalan shi da maman shi da ƴaƴan shi da sauransu ita kuma an bata ba ta ci da kowa kawai an bata kudin gwamnati a kanta ko mun gane sannan abu na uku shine wannan yana jawo karuwan nafaqat wato bukatu na rayuwa inda bukatar ta kadance mijin na iya mata to yanzu bukatar ta tafi karfin haka mace ce ma'aikaciya bayan kwana biyu za ta fara sanda ta sayi mota da kan ta sayi motan nan to yanzu fa mota sai an sa mai sai an yi gyara sai an yi juye kuma duk wannan a aljihun babanta ko mijinta ba aljihun account ɗinta bane ba aljihun abin nan ɗinta bane albashin ta bane in ma basu mata sai ta ga cewa ita wallahi ba a santa ya ba za a kai mata gyaran motar ta ba wannan ya ƙara damuwar da da ba a ba dole bace har ila yau ɗan uwa masu albarka yawan fita aikin mata ya taimaka ga karancin samun miji da mata suke samun bandaro kun san wannan Hausa wato kwantai mata da yawa sun yi kwantai al'unusa shi da rabawa suke kira al'unusa me ke kawo wannan shine ku saurara ku ji din na ga muku abubuwan da kun sani ne ko na faɗo wani abu bako a nan yanzu to ku kalla da ke ku gani ya kamata a ce mace ta shekara 20 da 1 da 2 da 3 a ce an kauda ita ta tafi gidan mijinta 17 zuwa 25 ta wuce nan to sai dai a fara addu'a ana tambayar su mallan cewa a taimaka mata da addu'a ko tana da aljanu ne ko wane ne ko wane to waɗannan shekarun da ya kamata ta yi aure tunda mun sa wa kanmu cewa sai ƴaƴanmu sun yi karatun boko kuma in sun yi aiki za su to ba za mu yadda mu musu aure a daidai wannan shekarun ba da an zo ne mun sa aure za mu ce a karatu take saboda kuma hakikatan auren na iya kawo karatun tangarda wannan hakika ce to daka sai a ki mata aure ita ma ta ki yadda da kowa ya zo gurin babanta har sai ta gama makaranta ta gama jami'a shekarar ta 24 ko da 5 ta yi NYSC a lokacin ta fara aiki ko to kuma su kuma maza ba sa san irin ta kuma yanzu sun fi san kannanta in shekara 17-18 wanda za su iya bawa yau sun fi san wanda babu kofi a hannunsu ita kuma akwai kuɗi a hannunta yanzu ita da kanta za ta kasa gane wa ke son ta dan Allah duk wanda ke son ta ga kaman kuɗin ta yake su ba haka bane to da haka sai ta zama ba ta yi aure san da ya kamata ta yi ba sanda ta buƙaci aure kuma maza ba sa son irinta shi yasa nake ga sanan da yawa mata masu aiki wanda ba su da aure zaki iya lissafa ta kila a cikin birnin Nazariya halara su kai 40% na waɗanda ba su da aure tsakankanin malaman makaranta a primary da secondary da jami'o'i da sauran makarantu mata ne sun yi karatun boko wasu ma har sun yi digirin digirgir ba su da miji ba su taɓa yin aure ba da likitoci masu aiki a asibitoci da nurses da lauyoyi da ma'aikata banki da ma'aikata a ofisoshin gwamnati da sauransu ga sanan wasu ma ba su samu aikin yin ba sun gama karatun su ba su yi aure ba kuma su ba su samu aikin ba dan aikin ya yi wahala sun zama 'yan kasuwa ko sun zama masu ba da bashi da ruwa ko sun zama masu zuwa kasuwar ƙauye su sauro gwanjo su kawo anguwa ko sun zama masu business din online business daga gida suna ta saka hotunan atamfofi a status ba haka bane aure kuma ya gagara kowa yazo da ya ganta sai ya ce kai wannan tafi karfi na wallahi saboda tayi wayo tayi boko tafi karfin kananan samari tsoho kuma wanda yake da kuɗi daga kai wayanta yayi yawa fa wayanta yayi yawa da ƙyar ake samu a shigar da ɗaya bayan shekaru duk wanda ta samu ji haka sai a yi ta mata fatan alheri ana mata murna wallahi akwai cases da yawa dan ba wurin labari ba da sai in ba ku labaran irin waɗannan cases din na san su sun fi guda a ƙirga za su ta neman addu'a da neman a taya su da addu'a ko a tallata musu ko za a samu miji maza kuma ba sa san irin su wannan ita ce hakikar abin da ke faruwa mushkila ta unusa ta kwantai da mata suke yi yana da alaka da kin yin aure da suke a kankani sanda suke shekarun da ya kamata su yi aure su ce ba za su yi karatu ne yarin ya yi shekara 16-17 san take gani ya kyallinta na ƴan matanci maza suna son ta ta ce ba za ta yi aure ba maza suna son ta baban ta ya ce ba zai mata aure ba saboda mene boko za ta yi sanda ita kuma ta gama bokon ta shirya ma auren su kuma za su fasa santa ina jin kowa ta iya buga misalin irin wannan da ta sani a cikin anguwarsu ko gidansu ko kuma ita da kanta ma tana da wannan matsalar da nake fara ba haka bane ƴan uwa wannan yana daga cikin matsalolin to idan muka lura da wannan sai mu gane cewa ashe wannan fitar da mata suke yi barkatai ba karamin illa bace a cikin al'umma kun ga da ya shafi tarbiyyar iyalanmu ya shafi tattalin arzikinmu ya shafi rayuwar aure to abu kuma mafi hadari da ya shafa shi ne zubar mutuncin mutane da yawa cikin mata yau sakamakon cakuɗe ɗaya da suke da maza da sakin jikin da suke yi da maza ba wai muna cewa duk mai fita waje ta yi aiki ta zama wai ƴar iska ko mara kamun kai bane a'a amma kallon da mutane suke mata ba sa mata kallon cewa mai mutunci ce musamman ana ganin ta kullun cikin maza ta yi magana da wannan a ganta ta jera da wannan a ganta da wancan abota a ji tana waya da wannan ba a mata kallon mutunci inda wani zai ce yana son ta zai aure ta in aka duba da shida za a ce to fa ba ta da kamun kai ba haka za a ce ba to kuma wasu din ma suna fadawa zuwa gabar nan suna tarsasuwa zuwa gabar nan iri iri Allah kadai san yayawanta to duk waɗannan sharroran su musulunci ya kalla sai ya ce mace ta zauna a gida bari in karanta mana wata fatwa ta ɗaya daga cikin malaman zamanin nan wanda malami ne ya isa malami shine al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah wannan malami ya daga cikin malaman da ni dai ina girmama ilimin shi da hangen nesan sa da sanin ya kamata shi bari ku ji da aka mishi tambaya akan irin wannan mas'alar me ya bada amsa kafin daga ƙarke mu yi bayani akan sharɗan fitan mata zuwa aiki wanda yankin cika wannan sharɗin to babu laifi ki fita al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta mishi akai mishi tambaya aka ce al-gafarta malam hal yajuzu al-amalu lil fatati fi makanin mukhtalitin ma'ar rijali ko ya halasta ga mace ya mace ta dinga zuwa aiki inda ake cakuɗe ɗeniya da maza a makarantun primary makarantun secondary a jami'o'i a asibitoci a bankuna a ofisoshi a kasuwanni inda muke fita aiki ai tare da maza da mata muke cakuɗe ɗeniya halama namijin shine headmaster ke kuma kece assistant headmaster ala kuma HO din a department din a asibitin mace ce tana da ma'aikata a kasanta haka dai ake cakuɗe ɗeniya maza da mata halaki ce sakatariya shi kuma shine oga a ciki yana to yace aka ce ya halasta ilman bi annahu yujadu ghayruha min alfatiyati fi nafs almakan tare da cewa ba ita kadai ce mace a office din ba sai mallam yace allazi arahu ni abinda nake gani annahu la yujadu alikhtilatu bayna arrijali wan nisa'i bi amalin hukumiyyin aw bi amali qita'in khas ni ina ganin bai halasta ba a dinga cakuɗe ɗeniya maza da mata a wajen aikin gwamnati ko aiki a private sector au fi madaris hukumiyya ko a makarantun gwamnati au ahaliya ko makarantu na private fa inna al-ikhtilata yahsul fihi mafasid kathira cakuɗe ɗeniyan maza da mata yana haifar da barna mai yawa walau lam yakun fihi illa zawalul haya'i lil mar'a yace da a ce babu komai a ciki ma sai wato kawar da kunyar ƴa mace wa zawalul haiba min ar-rijal da kawar da kwarjinin ƴa mace a idan maza to da a ce shi kadai ne ma wannan matsalar li'annahu idza ikhtalata ar-rijalu wan nisa'u asbaha la haibata inda ar-rijali min an-nisa dan kuwa an cakuɗe maza da mata za a yi gari su maza ba sa ganin kwarjinin mata wala haya'a inda nisa'i min ar-rijali su kuma mata ba sa jin kunyar maza wa hadha yace kaga wannan khilafu ma taqtadihi shari'a al-islamiyya wannan cakuɗe ɗeniya ya saba wa abin da shari'ar musulunci take nufi wa khilafu ma kana alaihi salafus salih kuma ya saba wa magabatan mu na gari alam ta'lam anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ja'ala lin nisa'i makanan khasan idza kharajna ila musalla al-eid yace kai baka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware wa mata wuri na musamman da za su zauna idan sun fita sallar idi ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a fita da mata su je sallar idi bai ce su cakuɗe da maza akan hanya ko a filin idi ba sai yasa aka ware musu wuri a can baya su kadai kuma in za su tafi akan hanya yace su bi gefen hanya wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mata da maza sun cakuɗe daga fita daga masallaci yayi marmaza ya fita yace kai mata ku koma gefe ku daina shiga cikin mata cikin maza annabi bai jira ba sai da ya fita ya hana cakuɗe ɗaya ne saboda matsalar da ke cikin haka mallam Usaimin ya ci gaba da cewa yace kama fil hadisi as-sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallama khataba anna nabi sallallahu alaihi wasallama khataba fil rijali nazala wa dhahaba lin nisa'i fa wa'adahunna wa dhakarahunna wa hadha yadullu ala annahum lam yasma'ana khutbatan nabi sallallahu alaihi wasallama aw in sami'na lam yastaw'ibna ma sami'nahu minan nabi sallallahu alaihi wasallama yace kamar da yazo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hutuba wa mazara na idi sai yace a cewa maza mata su jira shi sai ya tafi shi da Bilal ya je musu huduba ta musamman ina ma'ana haka saboda tun farko sun yi nesa da inda yake ba sa jiyo shi ko kuma koda suna jiyo shi muryar tana daukewa saboda nisa ko kuma saboda suna da bukata zuwa ga wani wa'azi na musamman sai ya je musu wa'azi almuhimmu dai ba su cakuɗe da maza ba koda aka ce su fita su je sallar idi din mallam ya ci gaba da cewa wa ma zaka illa li qurbi awwali sannan okay wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharru ha awwaluha in za a yi sallah a masallaci ya halasta mace ta fito daga sallah amma aka ce mata mafi alherin sahun da za ta zauna shine na can ƙarshe, yayin da mafi sharrin sahun maza shine na baya wanda yake kusa da mata, wannan diddan a nisan ta su da junan su. Malam Uthaymeen a cikin wannan fatawar sa yake cewa yanzu waɗannan wuraren ibada ne, sallar idi da sallah ta yau da kullum, duk da haka aka ce kada a zo kusa da juna, kada a cakuɗe, tare da cewa a ɗabi'ance a wuraren ibada wurare ne waɗanda akwai kamun kai, akwai kyakkyawan tunani, akwai kyakkyawan zato akan cewa masu zuwa wurin mutane ne da suka damu da ibada, ba a tunanin barna daga gare su. Amma da haka aka ce kada su kusa da juna, to ina kuma ga wuraren da babu wannan tunanin? A staff room, a banking hall, a office na ministry, a cikin classes da sauransu, inda akwai albarr wal fajir, akwai mutumin kirki, akwai na banza, akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, akwai wanda fi qulubihim marad. Kamar yadda aka ce in zaki magana kar ki magana da gwalangwaso, saboda fa yatma allazi fi qalbihi marad, saboda kada wanda yake da cuta ta sha'awa, cuta ta rashin arziki, cuta ta rashin daraja a zuciyarsa, in kika mishi magana yaji alamar kina karya murya, to kawai sai doka a wannan fatan tallankanta ne. Jira abin da suke faruwa a kasuwanni, da zaran kin je shago siyayya, in ji ka tsaya kina tai, kina yi kina farfari da ido, kina yatsine, to kawai shikenan sai mai shago nan sai mai kuma ki kujira ya ce kawai to zo na mana hajjia, ai gara mu dai mu yi magana dalla dalla. Daga nan Allah fa isa abin da bai baya, canza waya, lambar waya, wani ma ya baki a tafar kyauta ya ce ki je kawai da sauransu. Din me ya jawo wannan? Saboda kin mishi magana wadda take akwai shedanci a cikinta. Amma da kin je kin magana ne kakkiya, malam nawa kudin wannan kaza, nawa gaskiyar shi kaza, ga kudin ka kuma sai an jima ba zan siya ba. Amma an baki abu kice a haba dai alhaji, wani irin farashi ne wannan? Kin juya nan, kin juya sai kin ƙara juya ta baki ci kaza kaza kaza, so sai dauka kina da wata manufa ne, ko da fa baki da wata manufa. Kun ga shi zaka hana wannan, so mun kasuwa gidan shedan ne. To balantana kuma wuraren da akwai hurriya irin cikin universities, inda ake cewa wai akwai yanci, kowa ya sa sutura da ya ga dama, ya yi abin da ya ga dama, ya faɗi irin zancen da ya ga dama, ba wanda zai ce maka ka ji tsoron Allah ka bar kaza, sai in ya ƙaunace ka ƙaunata gaskiya. Uthaymeen ya ci gaba da bayani a wannan fatawa ta shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taraktu ba'di fitna adarra ala rijali minan nisa, ban bar wata fitina a bayana wacce maza za su sha wahala wannan fitina ba kaman mata. Babu abin da zai wahala da maza a duniyar nan kaman mata, kuma kalla ki gani aikace haka ne, duk wahalar da muke mu maza a duniya dan mata muke dan mu burge mata kawai. To dama mutum da kai akan burge na halas da ya muri, amma wahala da fitina da fadawa cikin hadari da barna, duk da maza suke fadawa galibi maza mata ke saka su. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina jan kunnan ku yi ahir da mata, saboda farkon fitinar Banu Isra'ila ta fara daga mata ne. Shine wannan abin da ya faru da Banu Isra'ila, wannan fita din barkatai shi haka yazo a cikin tarihi, kamar yadda Ibn Kathir ya bada labari cewa Banu Isra'ila suka wayi gari ba sa iya hana matan su fita in sun ce za su fita, saboda suna kaunar su, in ta za ta fita ba zai iya hana ta ba, baya so ranta ya baci, da haka in ta fita sai ta dade a waje har ta samu ma wani wajen zama ta zauna ta tafira. Suka fara cakuɗewa da maza, suka fara yin abubuwan barna iri daban-daban. Yanzu a cikin mujtama'at waɗanda suke ake ganin su wai masu ƴanci din, Turai da Amurka da konan kudancin Najeriya, ku duba irin yadda ƴaƴan zina suka waiwaita, har ma zina ta wayi gari ba ma aiki bace. Mace da aurenta za ta haihu da wani wanda ba mijinta ba, kuma ta iya gaya mijin cewa ɗaka zama ba ɗanka ba ne, ba ruwan karshe. In ta zo yi wa ɗan takardar haihuwa ta sa mai sunan uban shi wancan na kwararo, wancan uban na kwararo shi zai dinga biyan kuɗin kula da shi, kuma tana gidan wani. Wata ma idan al'amari ya girmama sai ta je gun alƙali ta ce ba ta son wannan mijin, tana da wani miji a waje shi take so. Wannan abin yana faruwa fa, duk da ya kawo haka fitar da aka ce ta yi, ba ta dama da aka yi ta fitar ta kuɗe da waɗannan mazajen. Wata in ta fita za ta ga mijin da sai ya fi mata mijinta, za ta ga ya fi mijinta kyau, ya fi shi ƙasimba, ya fi shi iya magana da maza, ya fi shi caring,
zata ta wannan muqarnat din ko mun gane har sai ta ji ba ta san mijin da shi take so barna ta auku ta dawo gida tana wa mijin ta kwatance cewa wallahi wani kuwa ogama office shi ba haka yake yi ba ko mijin yana zaure wancan ogan ya kira ta yace ta fito yanzu suna da aiki ta hango ta tafi shikenan daga nan sai sai ji su kawai sai hawo jirgi sun tafi Fatakwal daga Kaduna sun je meeting ko mun gane irin wannan barna wannan barna tana faruwa a cikin al'umma jama'a al-Usaymin ina tsallaki ina rairayewa ne saboda fatuwa tana da tsawo kuma ga lokaci ba shi da yawa sai malam Usaymin ya ci gaba da cewa yace fa nahnu walhamdulillah nahnu muslimina lana mizatun khassa yajibu an natamayyaza biha an ghayrina jama'a mu ji wannan magana da kyau yace mu musulmai mun godewa Allah muna da abin da ya bambance mu da sauran mutane wajibi ne a ga wannan bambancin a suturan mu a tunanin mu a irin zamantakewar mu a abincin da muke ci a irin yadda muke hulɗa da juna wajibi ne a ga wannan bambanci tsakanin mu da wanda ba musulmai ba kamar yadda aka sa gane bambanci tsakankanin mu ya ci gaba da cewa wajibu an nahmadallahi subhanahu wata'ala wajibi ne mu godewa Allah wajibu an na'lama anna man nafaru an siratillahi azza wa jalla wa an shari'atillahi fa innahum ala dalal mu sani cewa kuma waɗanda suka yi bankwana da hukuncin Allah da shari'arsa suna cikin bata wa amruhum sa'irun ila alfasadi sun shiga cikin barna wali hadha nasma'u anna al-umma allati kana yahtalitu nisa'uha bi rijaliha annahum al-ana yuhawiluna bi qadari al-imkani an yatakhallasu min hadha kamar yadda muka ambata da su zamu ga yin za a aikace waɗannan al'ummomi waɗanda suka cakuɗe mazansu da matansu sun rasa da su daina wannan barna ba dan lokaci da ya kure ba zan kawo muku maganganu na su kansu turawa mazansu da matansu masana waɗanda suka yi Allah wadare da wannan abu wanda suke ganin cewa sun sa kansu a cikin halin haƙurai yanzu a ƙasar Faransa jama'a tana daga cikin ƙasashe wanda take da nisbiya mafi girma na barna da take faruwa sakamakon wannan ainihin wato al'amari wata barna da ban ambata muku ba shine karna manta ta yawan mace-macen aure akwai mata da dama da auren su ya mutu sakamakon suna aiki mijin ya kasa hakuri ko kuma ya fito ya ce shi ba bai yadda ba ki zaba ko aure ko aiki sai ta ga baban da sai baban ta ce ki zaba aikin ki yana huka ne mu kashe kuɗi ki karatu ya ce ba za ki aiki ba wataƙila kuni da nake magana nan ina da ƴa yanzu in tana aiki likita ce mijinta ya ce ba za ta yi aiki ba ta zaba ko aure ko aiki sai Allah ya taimake ni shedan bai ja ra'ayi ba dan zan ga cewa duk wannan wa'azin da nake ina faɗan gaskiya ne zan ga cewa ta shekara wajen 8 a university ana kashe kuɗi ta yi house job ta yi internship ta yi NYSC idan ta samu aiki za mu mora kuɗin mu da muka kashe za su dawo ko ba haka bane kawai wani ƙato da ya ganta da girmanta saboda an auren mai da ita yace bai yadda ba wannan shine tunanin da zamu yi galibi in ma kai uban ka ce a'a to da uwarta da mahaifiyarka da kowa ba a da ce wallahi ba a yadda ba za su ziga ta yadda za ta kuntata mijin hai hakuri suke ta ana samun irin wannan ana samun kuma da ita da kanta ta ce kai bana son auren nan saboda tana ganin tana samun kuɗin da bata bukata sai ta yi aure da zarar mace ta ji cewa duk wata za ta ji rabin miliyan a aljihunta ina ranta da wani miji wanda sai zai bata doka wanda sai ta dafa mishi abinci da safe sai ya faɗa abin da yake so in gishiri yayi yawa ya ta faɗa wanda zata fita ta gane mai izinin shi zata ga tafi karfin wannan namijin sai ta fita kuma daga baya ta gane wannan auren shine darajarta an samu mata da dama da suka yi arziki din daga baya su so su auren ma auren ya gagara suna neman wanda zai taya su ma kashe kuɗin wanda za su aure shi su ba shi kuɗin ma ya kashe sai su rasa to wannan ma yana da muhimmanci ƙaruwan hauhawan yawan mutuwan aure sakamakon mata ma'aikata dan ba kowanne namiji ne yake da hakurin da zai jure a ce ki fita yau ki fita gobe musamman wanda aikin su ya hukunta suna fita har su kwana a wajen aiki kamar nurse kamar ki ga wata mata yar sanda ce ma'aikaciya ce ta police ce police ce ko kuma tana aiki ma a wani gari ne mijin yana Kaduna tana aiki a Abuja, ko mijin yana Kano tana aiki a Jigawa, ko mijin yana Bauchi tana aiki a Azare. Inda ta shi da safe ranan Monday za ta hawo mota da sassafe ta tafi Kano daga Zaria, ba ta dawo ba sai ran Juma'a da yamma. Ba na yin haka ba, to kowa ne zai jura wannan jama'a? Kuma a hakan wata in yace zai saki aure tace bata yadda ba, ai ta tashin hankali tace bata yadda ba, tana kishin abinta, tana son shi, bata so a ce ta bar shi tare da wata. Malam Usaimin ya ci gaba da magana yana cewa, yace walakin anna lahum tanawush min makarin baid, waɗannan kafirai ina za su samu abin da suke so bayan sun riga sun bata rawansu da tsalle? To kana cika ku da dogon surutu. Bari mu je ga asalin maudu'in lacca wanda muke bin mukaddimar shi. Kwarai kuwa kuma na takaita ta ne. Da so samu ne wannan lacca zan iya yin ta kamar awa 5 ko 6. Sai dai ai awa 1 ku fita ku dan miƙe kafa wanda take da wani bukata ta taita dawo. A saki kamar awa 5 ko 6 nake bukata in juya abin da na karanta akan wannan. Kun ga yanzu ku awa 1 ne kawai. Zaka dole a takaita. A saurara. To ga sharuɗan da idan sun cika ya halasta ki fita ki je ki aiki, idan wannan sharuɗan sun cika. Idan ko sharuɗan suka karye to bai halasta ba. Wannan maganganu ne na malamai da dama na karanta sannan na rere, babu magana ta kwaya daya cikin Allah shi. Kuma wannan mas'alar abinda ban gaya muku mutum farko shine akwai rubuce-rubuce da yawa da bincike da aka yi akan ta, don mas'ala ce wadda ta zama fitina ta duka duniya, musamman kasashen Larabawa irin kasashen Misra, Algeria, Morocco, Iraki, Suriya, galibinsu ina jin banda Saudi Arabia da Kuwait su ne kawai wannan abin bai shahara ba, su ma yanzu sun fara bude kofa. Domin da kina zuwa kasar Makka da an soke ki a airport, za ki ga tun daga jamari wato yan immigration za ki ga har da mata da ku baka gane wannan a kasar Saudi Arabia da. To wannan abin ya zama yayi yawa, sai ya zama problem ne da dole ai magana akan shi. Kuma an samu wasu da sunan malamai da sunan ilimi suna goyen bayan abu, musamman a kasar Misra an yi rubuce-rubuce da yawa, an yi tarurruka akai. Don haka duka wannan kulasa ne na maganganun malamai. Daga cikin abin da malamai suka ce, sharadi na farko ya zama wannan aikin dama ya halasta ki yi aikin. Aiki ne wanda ya halasta. Saboda mene? Saboda mu aikin da bai halasta ki fita ki yi shi ba. Ya zama aikin wanda ya halasta ne, ko kuma wanda ya wajaba wujubul kifai ko wujubna ayi. Saboda al'umma tana da buƙatar irin wannan aikin, ko kuma ke kina da buƙatar aikin. Akwai aikin da ke ne kike da buƙata. Alal misali mace ce bazawara mijinta ya rasu, kuma ba ta da kowa da zai kula da ita, hala ƴaƴanta ƙanana ne, hala mahaifinta ya riga baban rasuwa, ta rasa wanda zai taimaka mata ta tarbiyyar ƴaƴanta. To wannan yanzu ita take da buƙata izuwa ga tafi ta wani aiki dan ta rufa wa kanta asiri, ta samu wa ƴaƴanta abinda ta biya haya, ta sai musu abinci. Ko kuma al'umma ne suke da buƙata izuwa ga aikin ki, kamar da Ibnu Qayyim yake faɗa a cikin littafin At-Turuqul Hukumiyya cewa idan akwai wani mutum da al'umma ke buƙata izuwa ga aikin shi, to shugaba na da ƴancin ya tirsasa mishi ma sai wannan aikin. A ce ki yi karatun medicine ko ki yi karatun nurse ko makamantansu, kuma a anguwan nan ko a garin nan ga asibiti babu likita mace, ke kuma kiya zauna a gida. To shugaban garin, sarki ko ciyaman ko gwamna, yana da ƴancin ya saki dole saki wannan aikin don ki kare wa musulmi wannan matsalar. To idan irin haka ne ana da buƙatar ki, ko kina da buƙata kuma ya halasta sannan sai ki je ki, to anan mu gane akwai ayyukan da kwata-kwata bai halasta mata su yi ba, ya saba wa ɗabi'ar su, ya saba wa al'adar mu, ya saba wa mutuncin da muke a ciki. Da nayi misali da ƴar sanda, ai ya samu mace ƴar sanda police woman, amma ya zama tana kula da kawai mata ne masu laifi ba maza ba, a ware musu ɓangaren su na mata. Ana iya samun mace ma'aikaciyar asibiti, wannan shi muka fi bukata ba, malamin makaranta islamiyya, malamin makarantar firamare, wannan ma duk muna da bukatar su. Amma a ce mace misali tana tuka a daidai ta sahu, bai halasta ba, bai kamata ba. ko tana tuka motar daukan taki da siminti irin ta dangote abin takeici an samu mata suna wannan aikin kuma ana tayyaban su ai abin kunya ne wannan abin Allah wadare Allah ya saka wa Malam Kabiru Gombe da alkhairi yake cewa wai ke mu zakiya ta kuma kina tuka mota kina ganin kamar kina hutawa wahala kike ba hutu bane koda motar kike irin wannan da kowa ta jarabce ta tuka motar ta wahala ne kin ga kike tuka mota dai ba dama ki bace ba dama ki sakata ki wala in tuka kike go saki ki shingida ki latsa waye kike karanta alqur'anin ki ki kalli dama ki kalli hagu in kiya da wata dan bilkida da kake ki ciwo ki bantara ki ci amma kike tuki da zaki wannan yanzu kike ji ki ana labbaika ko me yake cewa ne ana marrabuka ko kuma ana an daddaura miki bandeji aka ko kuma yanzu ne ki zama kafa ki rabi ta katako rabi ta kashi so da haka tuki ba wani abin alfahari bane ga mace wahala ne aikin wahala ne da haka aikin maza ne ko a ce mace ta zama dan a chaba ko ta zama yellow fever mai bada hannu akan hanya ko ta zama security a aje ta a gate din makaranta get the ABU ko FCE tana security kuma musulma ta dame da belt duk jikinta subusubu haka bakin gani duk wannan bai dace da musulma ba ba aikin da dan kira sa aiki bai kamata ki nake wannan aikin ba ko ki ja da kici security a asibitin shika kina musulma wannan duka bai dace da mace ba domin wannan aikin bai dace da ƴan matan ciki ke mace ba ina fata mun gane wannan to balantana ko mata masu shiga harkar siyasa da su ake rally da su ake zuwa campaign su saka t-shirt da face cap suna ihu suna lekowa ta wundan mota hakan gwanan bai dace ba ko ko kuma
woman leader
ko woman leader shugaban mata ko ko kuma ta shiga zanga zanga ta neman yancin mata duk wannan bai kyautu da mace ba wannan shi abu na farko ya zama aikin ya halasta ya zama kuma kina fita ne kamar da muka ambata dan buƙatar ki ko buƙatar al'umma idan al'umma suna da buƙatar ki ko ke da kanki kina da buƙata to babu laifi ki fita akwai dalilai da dama na shari'a da suka tabbatar da haka na uku sai da izinin mijinki ko babanki ko wanda kike karkashin shi ko da kina da buƙata kuma ko ya halasta idan mijinki ya ce bai yadda ba to ki hakura shi yafi wannan shi miki alkhairi a duniyar ki da lahirar ki ki hakura shi yafi jama'a kar ki yadda a ce a baki zabi tsakanin aikin ki da auren ki kuma shedan ya rufe miki doki zabi wannan aikin ko mun aikin kar ki yadda ki zama da gaskiya wannan na rantsi da Allah sakin yana dama ko ba dade ko ba jima sakin yana dama a duniya babu abinda mace za ta ce ta tsira kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza samatil mar'atu khamsaha idza salatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'alaha dakhalat aljanna idan mace tayi sallar ta guda biyar duk sanda ke tsarki yi sallar ki akan lokaci duk sanda ke tsarki yi azumin ki lafiyayye ko to abin da ke biye da waɗannan shine biyayyen mijinki annabi ya ce idan kika yi haka zaki shiga aljanna salin alin babu magana aikin gwamnati kwata kwata a ciki babu magana shi don aka baki zabi aka ce ki zaba abin da in kin yi annabi ya ce zaki aljanna da wanda kuma babu shi a cikin lissafi wani irin kan tafi masoma asara isa ki zabi wancan wani irin bala'i ne wannan jama'a muke ciki kar ki sake ki shiga cikin wannan hadarin da haka idan mijinki ko dan mugunta ko dan tsabara gen kishi ko dan hasada duk abin da ki fasara yace bai yadda ba ko ki bar shi da Allah ki hakuri ki ce to na aje takarda yi mun adda yi miki adda shi to Allah ya shi miki albarka ko kuma ki ma ki sa shar'i ciki to dan zan zauna a gida amma da sharadin ban yadda ka ƙara aure ba zaki ya sa mishi wannan sharadin in ya dauka kuma shikenan ina baku sirri ne kawai kun gane ko to idan baki da miji mahaifinki ko yayyenki ko wanda yake rike da ke shine zai baki izini ki dinga fita ya danganta ya baki izini ga magari cewa duk rana aiki ke fita kawai ko kuma kullun sai kin tambaye shi randa kuma yace a sai ki ga musu aiki ce to yau fa uga ya ce a akwai wani kuskure da mata muke musamman mata manya iyayen mu dinnan galibin mata manya iyayen mu suna tsammanin ba sa bukatar izinin kowa za su fita ba haka bane to kuskure ne ya ku iyayen mu saboda tana ganin mijinta ya rasu babu wanda ya girme ta da gidan ƴaƴanta ne da sirkanta da kannanta sai kawai dai a ganta tana fita kawai tana dawo kuskure ne wannan ya kamata a cikin sa akwai wanda shine kika yadda hankalin shi ko danki ne kika yadda tunanin shi ya zama shine waliyin ki zaki fita ki dinga gaya mishi cewa wani eh ko baban wance eh zan fita dan je guri kaza ki dai kawai rufa hijabin ki da kabin ki na fita kuskure ne galibin iyayen mu haka suke amma na san kawai suna ganin ba sa buƙatar izinin kowa ne to ba daidai bane mace dan in yanzu ta kama zaki aure ba zaki aure da kanki ba ko shekarar ki ta kai 60 dan ki din nan shine waliyin ki mukaddara zaki aure dalili ya kama wannan dan naki shine zai aurar da ke abu na gaba a cikin sharadin shine ya zama cewa wurin aikin bai kai abinda za a ce sai an yi kasaru ba in ya zama sai an yi kasaru wato ya zama tafiya kenan za a je a kwana to annabi ya haramta mu su tafi ta je ta kwana a wani gari ba tare da muharramunta ba wannan sai dai ku dinga tafiya da shi yana rakaki ko kuma a cikin yayinki maza idan akwai wanda ya kai ya balaga kullun sai ki tafi da shi ke ce ma'aikaciya gidanki a Kaduna office ɗinki a Abuja zai ga dinga tafiya da mijin ko da ɗanki cikin ƴaƴanki shi sake dinga tafiya da shi shine direban ki kuna tare ko ina an ba ka ba a hakura wannan sharadin ya da tsanani ko to abu na gaba sharadi na hudu shine ya zama ba za a cutar da haƙin miji da haƙin yaya ba ba za a cutar da haƙin su ba in za a cutar da haƙin su to malan fiqihu suka ce a karki fita domin an hana ki ma ki azumin nafila in mijin ki yana nan saboda kada ki shiga haƙin sa an hana ki fita ki je wani bai sani ba saboda kai yanzu yana neman ki zaki bashi wani abu bai ganki ba to balantana kuma ce zaki je ki gona a wani waje baki musu abincin safa ba ko kuma ki yi musu duka gwamutse kin saka a kula sai dai kowa ya dinga diba wata ma a yanzu fa bata abinci ba sai dai ta dinga siyo musu na kanti in za ta dawo ta tsaya ta aje kula ta a wani gida ta siyo musu ko tuwo ko taliya ko waina dama tana da niyyar ta a fridge a dauko a dindima kin ga kin shiga hakin su ko kuma a ce zaki je ki aikin ki dawo ki taho ki kwaso takardu fayeloli ki taho da su da computer dare yayi mijin ki yana so ku yi fira ku samu natsuwa ke kuma kina ta aiki a computer ko kina ta maki kina ta tsatsaki kina ta soke takardun yara ko kina ta buga waya kin ga an shiga hakin sa da haƙin yaran ki to in haka ne irin wannan aikin wanda zai zama cewa aikin bai karewa baya baki damar da zaki kula da iyalanki to iyalanki ne akan gaba na biyar shine mun faɗe shi amma za mu maimaita cewa aikin ya dace da ɗabi'ar ƴa mace ba irin aikin maza bane ba aikin ƙarfi bane ba zaki je ki ɗauka kankare ko kina haƙin rani ko kina ko irin aikin da yanzu wasu mata suke ganin wasu ma sun shiga ki ga mace ya kwallo tana buga wasan ball ko tana table tennis ko ta shiga soja irin wannan aiki ne na maza bai dace a ga kina yin shi ba abu na gaba shine kuma ki kula da sutura ta musulunci suturar musulunci lilliɓi cikakke wanda zai zama bai yi kama da kayan kafirai ba bai yi kama da kayan maza ba babu turare a jikinsa kuma bai matse ki ba sannan kuma ba saubu shuhura ba ne bai zama mai bala'in tsada ko mai bala'in arha ba ya zama sutura ki cikakken shiga musulunci idan aikin ba zai baki dama ki wannan shigar ba aiki ne wanda ya tana samu ki sai an ga wuyanki sai an ga damatsinki sai an ga jikinki to bai halasta ki je ba kama a cikin aikin banki za ki dinga sa corporate dress za ki saka coat da wando ko skirt ba a yadda ki saka hijabi ba to wannan aikin bai halasta gare ki ba domin duk fitar da kike kina cikin tsino mala'iku ne ko nawa za a baki a wajen bai kamata ki ci ba amma idan banki suka halasta miki cewa to ki saka hijab sai ki je ki saka duk aikin da za a ce zai ja miki cewa sai an ga tsarecin ki ko an ga abubuwan da ba su halasta a gani ba a jikin ki kin sa kayan dan sanda ko kayan security kin sa belt kin matsa kwankwasan ki ya mace musulma wannan bai halasta ba sannan bai halasta ki sa turare wanda za a dinga jin kashin shi in kin wuce ba domin wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ke fita ana jin kanshin jikinta to kamar karo ce dan wata dinga jin ra'ayin mazaje zuwa gare ta sharadi na gaba wanda shine na kusa da na karshe shine ya zama an amintu daga samu wata fitina daga gare ta ko daga mazajen da suke ganinta in akwai tunanin samuwar fitina to bai halasta kita ba fitina za ta jawo zuwa ga zuban mutunci ko fitina za ta jawo zuwa ga mutuwar aure ko ta dawo yaduwar zina ta zina ce da sauran barna to wannan bai halasta ba ma'ana wannan ya shafi ɗaiɗaya wa mutane akwai matar da kai babanta ko mijinta ka san cewa wance ba ta da kamun kan da za ta zauna cikin maza lafiya ba ta da kamun kan da za ta je office zauna lafiya to wannan bai halasta ba ta yake ba wanda kuma aka bata tana yi ya kamata zama akwai monitoring ana kula da me take da zaran za ta lalace to gara ana ta aikin ya fi mata sannan sharadi na gaba wanda shine na karshe ya zama cewa babu kebancewa da maza a janabai babu kuma cakuɗe ɗeniya da shi waɗannan abubuwa guda biyu ne a hadi kebancewa shari'a ta hana la yakhluwanna rajulin imra'atin illa ma azi mahram in sun kebance shedan shine na uku sannan ya zama kuma babu cakuɗe ɗeniyan maza da mata zan ƙara muku ishara zuwa ga littafin Ibnul Qayyim shine abinnan at-turuqul hukumiyya fi siyasa shar'iyya ya tattauna akan sharrin da ke cikin cakuɗeɗeniyar maza da mata a yanzu a zamanance ɗan uwa masu albarka mu kalli setting na university na jami'a da FCEs da polytechnics da koda makarantun primary da secondary ne wanda aka bari ana cakuɗeɗeniya maza da mata kalli kasuwanni da shaguna kalli irin barna da ke biyo baya idan muka ce ba za mu gyara wannan ba to ba za mu taɓa fita daga cikin matsalolin da muke ba waɗannan su ne sharaɗin da malamai suka tattauna suka gindaya su suka ce idan an kula da su to za a iya fita a yi aiki in ba a kula ba bai halasta ba a ƙarke ƴan uwa masu albarka a saurara zan ƙara yin magana na faratin farko cewa mu sani zaman mace a gida shine abin da yake asali gare ta ta kula da gidanta ta kula da iyalanta wannan shi dace da ɗabi'arta da halittar da Allah ya yi mata da abin da Allah yake so ta yi a duniya kuma shi zai ba ta karama da daraja a matsayinta na uwa mai tarbiyyar ƴaƴa a matsayinta na matar aure a matsayinta na sirika a matsayinta na wato baiwar Allah wannan shi ne abin da ya fi mata ta rayu lafiya ta mutu lafiya mai ake cewa ne ciki daɗi baka daɗi na manta karin magana na cika ku da surutu da fatan abubuwan da na faɗa wanda suke daidai Allah ya bani ladan su Allah kuma ya sa ku fahimta kuma ku yi aiki da su abin da yake kurakurai da mantuwa da ƙarancin ilimi ina fata Allah ya yafe mini Allah ya gafarta mini ina addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi malaman da suka hada wannan tarurruka Allah ya saka musu alkhairi ku da kuka zo ku saurara Allah ubangiji ya saka muku alkhairi Allah ya kawo mana zaman lafiya da aminci a cikin al'umman mu fitintunu da suka yi mana yawa a cikin al'umman mu Allah ubangiji ya yi mana malaman mu da iyayen mu da suka gabata mana da Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama mu ma Allah ya sa mu cika da imani idan mun tashi cikawa Allah kuma ya sa mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah